sashen Hausa na muryar Amurka VOA yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamaili kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan nuna damuwa da masu nazari ke yi kan tazarar satar mutane don samun kudin fansa haka nan masana a taron gidauniyar dan Maraye Jos sun ce sulhun da sarakuna ke yi a can baya na da tasiri mai kyau mai kansun gwajar Gombe Najeriya ya ziyarci fadar sultan na da magaram a jamhuriyar Nijar muna da shirin tubalin tsaro inda zamu kammala da yaddar Allah da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College vote wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da Trump ya taba yi duk da yake ya sake jaddada ikirarin sa na cewa an tabka magudi a zaben da yake magana da manema labarai jiya wacce take ranar bukin cika ciki ko Thanksgiving Trump wanda dan jam'iyyar Republican ne ya ce idan Biden wanda dan jam'iyyar Democrat ne wanda kuma ranar 20 ga watan Janairun badi ake rantsar da shi ya samu amincewar gungun masu ayyana cin kasafin ƙuri'u na Electoral College to zai bar fadar White House to amma Trump ya ce zai yi wuya ya amince da sakamakon zaben a halin yanzu ya kuma ki bayyana ko zai halarci bikin rantsar da Biden ko a'a wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru 3 ana musu shari'a saboda rawar da suka taka yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016 suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka wannan al'amarin ya kai ga wata gagarumar fatattaka da kuma korar mutane 130,000 daga aiki yan tawayen yankin Kashmir dake karkashin ikon India sun kashe wasu sojoji biyu a wani hari jiya Alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama akai a cewar rundunar sojin India Kanar Rajesh Kalia mai magana da yawun sojin India ya ce yan bindiga sun bude wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin Srinagar inda wasu sojoji biyu suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti a cewar sa da India da Pakistan kowace na ikirarin cewa dokacin yankin Kashmir nata ne Kashmirawa musulmi da dama na goyon bayan niyyar yan tawayen ta hade yankin au karkashin ikon Pakistan au a matsayin kasa mai zaman kanta an baiwa sojojin kasar Habasha umurnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan Mekele babban birnin yankin Tigray bayan kin mika wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayar kofar lalama ta ƙarshe wadda ta kasance a bude ga sojojin yankin Tigray na TPLF dan su fice ta wajen a yanzu an rufe ta gam saboda raina hankalin da sojojin na TPLF suka yi ma jama'ar Habasha a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata takardar bayani ta jiya Alhamis tun da farko a wannan makon Prime Minister Ahmed wanda ba ya samu lambar yabo saboda kokarin da yayi wajen kawo ƙarshen yakin da aka dade ana yi tsakanin kasar shi da kasar Eritrea ya baiwa dakarun na TPLF wa'adin sa'o'i 72 su mi kauya ko kuma su fuskanci gagarumin matakin soji a headquarter yankin Mekele ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC wani bakar fata wanda wasu yan sandan Faransa da dama suka mai duka yana neman abu masa kadi bayan wasu fayafayen bidiyo da aka wallafa da ke nuna yadda yan sanda suka yi ta dubgar shi har da kulake suna buga masa barkonon tsohuwa ba tare da wani takamaiman dalili ba. Tunda dai ministan cikin gidan Faransa Gerald Damanin ya ba da umarnin a dakatar da jami'an ɗin sandan daga aiki. Wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ke gabatar da wani sabon kudirin doka na takaita damar daukar hoton ƴan sanda yayin da suke gudanar da ayyukan su, abinda ya haddasa zanga-zangar kungiyoyin farar hula da ƴan jarida waɗanda ke fargabar hakan na iya sa ƴan sanda su ta kuntata ma mutane ba tare da an sani an kuma dau mataki ba. A ƙarshe an yi jana'izar shahararren dan wasan ƙwallon ƙafan nan Diego Maradona jiya Alhamis a wata keɓaɓɓiyar hidimar da mutane kimanin 24 suka hallara, abinda yayi matukar bambanta da abin da ya faru gabanin nan a jiya din lokacin da dubun dubatan mutane masu kuka har da hawaye suka yi ta buga layin zuwa yin bankwanar ƙarshe magawar shi na tsawon sa'o'i. Yan uwa da abokan kudda-kudne kadai aka bari suka halarci bison wanda ya hada da ka'idojin addini wanda aka yi a makabartar Jardin Bella Vista. An bisne Maradona daura da kaburburan iyayensa Dalma da Diego. Masu sha'awar kwallonsa waɗanda suka yi ta kada tutocin ƙasar Argentina.
Labarun duniya kuka saurara. Zamu shiga babin rahotanni. Manazarta na nuna damuwa kan tazarar satar mutane don neman kudin fansa. Matsalar tana neman zaman ruwan dare, inda abun al'ajabi yanda masu satar kan fito kan babban titin gwamnatin tarayya na Abuja zuwa Kaduna da rana tsaka su sace mutane har ma yakan kai ga kisa. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Wannan matsala na garkuwa yanzu haka mana hana jama'a bacci kamar yadda waɗannan magidanta suka bayyana.
Muna nan muna kwana daddara kowane lokaci, ana nan ana dauke-dauke mutane ai garkuwa da mutane.
To alal haqiqa akwai rashin tsaro kam gaskiya, saboda yanzu halin da ake ciki abubuwan da muke ji da nisa kamar bangaren garkuwa da mutane, yau abun ya zo har nan har cikin gida ana daukan mutane ai garkuwa da su daga baya ne mai kudin fansa kafin a sake. Haka kuma akwai ta bangaren barayi inda da kamar hanyoyi ana fashi kamar sun dan yi sauki da yanzu an sake dawo da su. Kuma abinda muke so dai amana yanzu shugabannin mu kama daga sarakunan gargajiya har zuwa ga ƴan siyasan mu su hada kai a nemi zama da jami'an tsaro. Kuma muna kira ga babban murya zuwa ga gwamnati domin gwamnati ta tashi tsaye a tallafa wa jami'an tsaron mu da kayayyakin aiki wanda za su yi amfani da shi wajen dakile waɗannan matsalolin da suka fuskanto mu.
Jarida ne ke bin diddigin lamarin tsaro a kasar ya kuwa ba da shawaran cewa
kamar yadda alƙalma suke nunawa shine muna da matasa wurin miliyan 23 wanda ba su da aikin yi, sannan kuma akwai wasu waɗanda su ma suna cikin miliyoyi waɗanda su ma ba su da infar ba wai su ma ba su da aikin ba, ko da ka ba su aikin ba su iya aiki ba saboda ba su da ilimi ba su yi karatu ba. A irin wannan yanayi kana da mutane matasa masu ƙarfi irin waɗannan, sannan kuma ya kasance an bar su a karazubi, dole ne a samu matsaloli na maganan tsaro. Abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta samar da yanayi wanda mutanen nan matasan nan da muke tare da su yadda za a dauki dawainiyan su, sannan kuma a tabbatar cewa suna da wani abu da zai taimake su. Yanzu kamar misali ta bangaren tsaro, idan aka dauki kamar model na Borno State da Zulum yake yi, an dauki matasa da yawa wanda kuma gwamnati ta san da su tana biyan su an sa su a cikin harkar tsaro din nan, zai kasance gaba ɗaya kuma idan ana biyan su abin da ya kamata a biya su na maganar hakoki da shauran su zai taimaka wurin rage yanayin matsalolin nan.
A kullum dai hukumomin tsaro kance su suna nasu kokari. Dietsu Suleiman Hangroje da ke zama kakakin na ƴan sandan jihar Adamawa ya bayyana irin matakan da suke dauka.
Masu garkuwa da mutane da sauransu muna nan muna gudanar da dukkan abubuwan da ya kamata domin mu ci musu duk inda suke, ko da kan tsauni ko cikin kurmi a kawo ƙarshen hakan nan.
To illa bai ko ne irin haɗin kai kuke bukata daga jama'a yanzu?
Za mu ci gaba da neman haɗin kai daga al'umma domin wa'innan mutane dai ko tayaya dai mutane ne wanda akwai ba za a rasa samun wanda suka san su ko kuma wayanda suke mu'amala da su. To muna ta yawan kira dai har ila yau su dinga ba jami'an tsaro haɗin kai ko ta hanyar labarai na sirri domin mu haɗa kai mu tabbatar da cewa duk wanda yake da niyan aikata haka ko kuma masu aikata haka mun kawo matakai na inganta tsaron sannan mu kama su mu gurfanar da su gaban kotu domin a samu sauƙin al'amari.
Kuma da menene fatan talaka dai shine Allah ya sa a samu ingancin tsaron ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A wani labari na sada zumunci tsakanin masarautun Najeriya da Jamhuriyar Nijar, Michael Tungo a jihar Gombe, injiniya Salim Muhammad Umar ya ziyarci fadar Sultan na Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Ziyarar ta yi armashi inda har ƴar Michael Tungo ta zama zinariyar Damagaram. Ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abadi.
Kide-kide da bushe-bushe Sultan na Damagara Alhaji Abubakar Sanda ya tarbi Sarkin Kaltungo injiniya Salim Muhammad
a jihar Gombe. Muka sadu yace ya kamata gayyacin injiniyojin shi in ga yadda yake koda a tsaye ne zan shi. To na ba da amincewa ta na ta yi haccan na jini tarra shi abinda na gani kwarai ya ƙayatar da ni. Na ga al'adunsu daban-daban suna da kamar yare sun kai 300 daban-daban. Saduwar da muka yi mun yi magana cewar zai kamu ziyara an Allah ya yarda zuwa hadda magaram iyaka arhi amma duk da wannan yayi kokari ke biyo ta Kano ya zo daura ya zo Kongoram aka tare shi zo Halewa da magaram gashi ya zo
ɗan magana dai sun ce yaba kyauta tubici don nuna gamsuwar shi da wannan ziyara ta karfafa zumunci mai martaba Sultan na Damagaram ya nada ƴar sarkin Kaltungan a matsayin zinariya ta Damagaram
ya zo da ƴaƴan shi har muka ba da tukuicin sarauta ga diyar shi muka ba ta zinariya ya ta da makaram ita kuma can a gare shi tana da sarauta na alkebal Kaltungo aka yi dina da aka yi kuma aka zo aka nuna al'adu daga daga da irin al'adunsu muka gwada namu abin kwarai ya ba da sha'awa
wannan nadi na zinariya yasa sarkin fadar na Kaltungo ya mika godiyar sarki inda ya fara da zuga sarakin guda biyu
mataimakin shugaban majalisar sarakunan jihar Gombe gaba daya sarki mai daraja ta daya sarki zababbe daga Allah wannan ziyara da mai martaba mai Kaltungo ya zo da ita ce ziyara ta haɗa zumunci domin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Umar Sanda ya je har fadar Kaltungo daga nan zumuncin Allah ya haɗa yau ga sarkin Kaltungo ya zo ziyara ta kulla zumunci amma mun san Sultan da Damagaram sarki ne mai daraja a Nijar shine number 1 a sarakunan Nijar gaba daya kuma shine shawaran shugaban kasar Nijar duk abin da zai shawara da mai alfarma sarkin musulmi a Sokoto sarkin musulmi a Damaka Assalamu alaikum. Fatima ya farma ya bauta tukunci shine ya dauki yarka ya mai martaba. Alkebar Kaltungo mai alfarma sarkin musulmi ya bata sarautar zinariya don ya mutunta ka. Ke girmama ka.
Shi ma dai sarkin na Kaltungo injiniya Salim Muhammad ya yi farin ciki kamar haka.
Lalle mutunta.
Amin amin.
Lokacin da ba ma zai kai tuna cikin farin ciki kowa na farin ciki da shi Allah ya kawo yau. A sai ta ga dai mai amma duk ba mu gaji ba.
Wannan ziyara za ta ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin masarautun biyu.
Tsakaninmu da tsakanin kuma sarakunanmu na Nijar da na nan ɓangaren Nijeriya mu yi yadda za mu yi mu dinga saduwa muna diba muna yaɗa al'adunmu yadda zai zamanto abin ya yaɗa shi a duniya kowa ya sani shi. Muna ɗan canza mayau akan rayuwa ta yau da kullum da kuma yadda za mu yi mu ƙara bunƙasa al'ummarmu. Ta ci gaba don a samu jin daɗi da kwanciyar hankali.
Tamar Abadi, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru daga majiya mai tushe. An bayyana al'adar sasanta saɓani da sarakuna ke a lokutan baya a matsayin hanya mai inganci wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. A taron lacca da gidauniyar ɗan Maraya Jose Hiriya don tunawa da gudunmawar da Alhaji ɗan Maraya Jose bayar wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma, Farfesa Robin Agu na Jami'ar Jos ya ce wasu al'adu da ake watsi da su a can baya saboda zuwan zamani sun yi tasiri sosai wajen inganta zamantakewar al'umma. Ga Zainab Babaji da rahoto.
Village region admin is located
yace a yau irin zaman da ake yi a karkara dake habaka zamantakewa ya kau Professor Agu yace marigayi dan Maraya Jess yayi wakoki da suka shafi kowane fanni na rayuwar dan Adam masanin ya bada shawarwarin saka darasin zaman lafiya a makarantun primary secondary da jami'a a kuma tilasta iyaye su sanya ƴaƴansu a makarantar boko gidauniyar ta dan Maraya ta kuma karrama fitattun mutane da suka bada gudunmawa ta fanni daban-daban na rayuwa Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna na cikin waɗanda aka karrama.
Alhaji Aran Maraya yayi amfani da kuntiki wurin ilmantar da jama'a, yayi magana kan rayuwa, yayi magana kan mutuwa, yayi magana kan iyaye, yayi magana kan ladabi, yayi magana kan zaman lafiya, yayi magana kan adalci. Abubuwan da ya faɗi fiye da shekara 30, 40, 50 da suka wuce, kamar yanzu yake faɗin wannan magana. Saboda haka abu ne mai kyau arewa mu sani cewa Allah ya bamu mutane wanda tun lokacin rayuwarsu sun mana magana da mun ji maganar su da mu samu kanmu a cikin wannan hali duk mutane in suna kan mulki idan babu adalci da gaskiya a ƙasa in kai adalci ba za ka ga zanga-zanga ba in kai gaskiya ba za ka ga zanga-zanga ba in kana taimaka wa talaka ba za ka ga zanga-zanga ba
Malam Aminu Mai Samari Dogo shine hakimin Targon a jihar Plateau ya bayyana marigayi dan Maraya Jess a matsayin haziki
wakan bai yi shi don kudi ba yayi shi ne don a zauna lafiya
Alhaji Garba Abdul Qadir shugaban al'umar garin Jess yace marigayin ya taimaka wajen wayar da kan jama'a muhimmancin zaman lafiya
taimakawa da yi don wayar da kan al'umma da kira a zauna lafiya da kira cewa a fahimci juna abu ne wanda yake babu misali
gidauniyar ta kuma buƙaci jama'a su taimaka kamar yadda uwar gidan marigayin Hajiya Hafsatu Adamu dan Maraya Jess tace za su yi amfani da abin da suka samu ne wajen tallafawa marayu
saboda an karantar da mu haka domin ɗabi'a alhaji din taimako shine mu kuma muke so mu kwaikwaya kuma wa za ku yi wannan taimako ma yara marayu marasa ƙarfi wanda muke tare da su akwai yara
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
kara shafin muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja Hassan Maina kaina na dauke da shiri na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka jihohin Katsina da Zamfara inda wasu ƴan bindiga dadi suka sace wasu ƴan mata guda 27 daga karamar hukumar faskaren jihar Katsina kuma suka ketara da su jihar Zamfara an dai yi cece kuce dangane da hanyoyin da aka bi aka kubutar da waɗannan ƴan mata gwamnatin jihar Zamfara ta ce albarkacin sasanci ne yasa ƴan bindiga suka sako waɗannan ƴan mata ba tare da biyan kuɗin fansa ba inji kakakin gwamnatin jihar Zamfaran Zainani Baffa
su waɗannan mata a can karamar hukumar faskariya ta sato su cikin kasan ta jihar Katsina kuma aka tawo da su da kafa cikin jihar Zamfara dazuzzukan mu na jihar Zamfara kuma har sun samu kwanaki ya kai 5 a cikin dazuzzukan nan namu to cikin ikon Allah ƴan uwansu da suke nan cikin jihar Katsina din da yake garin nasu yana nan kusa da boda ne da jihar Katsina da jihar Zamfara kuma suna da ƴan uwa a cikin jihar Zamfara din suka tantabi waɗansu daga cikin ƴan uwansu waɗanda suke cikin jihar Zamfara din akan ciwon sun san ana wannan sulhu a taimaka musu kuma a irin tsari namu na sulhu da ake yi da tattaunawa tsakanin mu da banditsin waɗanda suka yadda su hakura su bar abin da suke ko kuma ƴan suka kama su saki to kaga aka samu da ƴan sanda suka je har daji suka karbo su aka dawo da su ba tare da an biya kuɗin fansa ba kafin su shigo jihar Zamfara da bayan mun mika su hannun jihar Katsina kuma san me ya faru ba
amma iyayen ƴan matan sun ce a magana ta gaskiya fa kuɗin fansa suka biya kafin a sako musu ƴaƴan nasu
ni sunana Muhammadu Lawal Ahmadu ƴan ta'addan nan sun zo dan aji sun zo garin mu dan aji da misalin ƙarfe 5:23 da yamma inda a garin nan sun zo sama da mutum 500 sun zo sun yi abinda duk suka ga dama sun kona garin nan sun kashe mana kamar mutum goma sha shida suka kashe suka bi shagunan garin nan da dakuna duk wani daki na kirki wanda ke da yarinya karama wanda ta yi aure shekara 1 shekara 2 sun kone bayan nan suka zo suka saboda kowa ya tarwaje suka samu ƴaƴan mu da matan aure da ƴan mata akwai wadda take da kasa ma da shekara 10 sun ta tafi da ita sai da suka yi kwana 26 a wurin su to a haka ne suka yi kira mu na cewa duk wanda zamu ba kuɗi idan ba ta maganar wayar da suke turo mana ba to ko mun ba da kuɗi mun kai kuɗi a banza basu nuna mana cewa a mu je ko mu kai wani gari ba a mu je kai a daji a haka nan da farko kuma ka fara shiryawa da su wajen miliyan 2.1 muka dauki wadannan kudi muka nahi daji inda muka kai suka ce to mu aje gindin wani ece mu ba za ka tafi ba sai ka ga masa wace kalar sutura kake da ita wanda da san hango ka san san cewa kai ne to saka muka je muka aje wadannan miliyan 2.1 muka dawo suka rike suka ce ai kudi ba su isa ba sannan muka dawo suka ce to sai mun hada 400 muka hada wannan 400 muka kai masu nan ma suka ce mu aje inda za mu aje suka ce a'a basu yadda ba to amma a cikin ma su wadancan mutum 30 din nan akwai guda biyu wadanda suke an jihar Zamfara ne suka tambaye su ke ina hike a ni ga inda akai he ga inda nake wannan tace can akai he ta wannan kuma tace can take aure dan aji kace to su sun ya he masu rannan ma basu kwana inda suke ba su yan Zamfara suka dauke su rannan suka buga mamijin guda suka ce to yazo ya dauke ta wuri kaza shi ma sai dai ya same ta bai san wadanda suka abin nan ba amma suna yi ne dan cewa ai daga jihar Zamfara suka hito to shine a karshe suka bayan mun ba su wannan rannan kuma muka dauki naira miliyan 1.7 muka kai masu nan dai inda suke cewa a aje in muka je nan za mu aje bayan duk mun gama wannan hidimai an yi kamar sati 2 suka dawo ga wadancan nata suka ƙara zuwa kuma suka dauki mutum 5 suka sako ɗaya ba ta da lafiya an mata aiki yarinya ce sai ma da suka daga cibiyar ta suka tabbatar da an yi aikin sannan suka ce to zaki iya zama nan har gari ya waye tace eh za ta iya suka zauna suka ta da ita wata kishiya wata ta yi ta roƙon su arziki saka kyale ta sannan kuma aka shi ciniki kuma ya zama sabo aka zo aka yi tai ne an kai kudi Alhaji Abdulkarim ya kai kudi a haka nan dai muka yi tilisayan kudin nan sun kai naira miliyan 6.6 wadanda mu muka kai
Muhammadu Lawal Ahmadu yace don haka maganar ba kai kudin fansa ba wannan bai mata so ba Malam Lawal Dogara dake zama daya daga cikin dattawan yankin na Dan Aji yayi karin haske akan yadda al'amarin ya faru da kuma yadda aka biya kudin fansan
an ta addana sun zo mana 13 ga watan jiya ran 30 da karfe 5 ne amma suka shigo mana duk shaguna da ke garin nan sun kone shi duk wani gida mai kyau sun kone shi suka kashe mutum 15 bayan nan suka tayi mana da ɗan mata da matan aure mutum 27 ana nan bayan sati sai aka fara magana da na ya za a nan magana kudin za a bada na fanso to ana nan dai har aka kai karshe da su abinda dai duka complete jumla miliyan 6.6 haka aka ba liman baban gida da su Alhaji Abdulkarim suka je suka same su suka ba su a matsayin to za su sako su duk an harhada kudaden nan kashi 3 ana harhada kudaden nan suka kai miliyan 6.6 waɗannan wakilan waɗannan liman baban gida da Alhaji Abdulkarim suka kai masu a can suka ce to za su sako su mu yanzu sai magana tunda mu a matsayin mun kai waɗannan kuɗi da muka yi magana da su ai ga mu a matsayin saboda dalilin mun kai waɗannan kuɗi suka sako mana su kai da Allah muna bakin boda ne da Zamfara muna bakin boda ne da Zamfara duk wani hudu in tare muke da su sai aka kai musu kuɗin nan ko suka zo su ba wake sanda suka sako su ne sun ga suna warayya ko jami'an zaman-zaman suka kadi da su suka abin nan din su mu saboda mun kai waɗannan kuɗi shine kawai mu muke zan suka sako mana su
duba da yadda ake wannan cece ku ce gwamnatin Zamfara na cewar albarkacin sasanci ne yasa aka sako ƴan matan su ko iyayen yaran na cewar kuɗin fansa ne suka biya al'amarin da yasa kenan aka sako ƴaƴan nasu to ko me wannan cece ku ce ke nufi tambayar kenan da nayi wa Malam Kabiru Dallaje Lawanci wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello
ko dai an bada kuɗi ne aka sake su ko dai cewa akai an tattauna da su waɗannan yan ta'adda din suka saki waɗannan wanda aka kama din duka ya nuna cewa wato akwai gazawa ta gwamnati abun kunya ne a ce a ƙasar nan yanzu mutane suka dawo kaman awaki ko kuma shanu a kama su a tafi da su kaman an tafi da su kasuwa a ce sai ƴan uwan sun bada wasu miliyoyi wanda yake basu da shi yawanci sai kaga mutane sun ji sun sai da duk wani abin da suke mallaka saboda su kwato ƴan uwan su babban abin da yake nuna mana shine akwai gazawa ta gwamnati na farko gwamnati ta bari an zo an an fada wa mutane a kauyukan su an kore na kora an kashe na kashewa an kora mutane kaman dabbobi an tafi da sannan ana neman fansa abu na biyu ko yadda gwamnati ta gaza da ya kai har wai zuwa za a yi ana zaunawa da irin waɗannan ɗan ta'adda din wanda wai a gwamnatance an yadda ma a je a zauna da waɗannan mutane a tattauna da su saboda daina irin waɗannan abubuwan da ake duk ta inda ka fito in ma sun ce ba su bada kuɗi ba aka sako waɗannan mutane in ma sun ce sun je sun tattauna da su ne abinda wannan abu yake nuna mana shine gazawa ta gwamnati na ainihin na kare ainihin dukiyoyi da rayukan al'umma da take ainihin mulka wani abinda kuma zan ƙara faɗi shine sau da yawa in an yi wannan abun yan uwa su dauki kuɗaɗe su je su sai da duk abinda suka mallaka je su biya saboda ainihin a sako yan uwansu sannan daga baya kuma abun ya zama to kaman wato ga mari ga tsinka jaka bayan ka biya wannan kuɗin kuma sai gwamnati ta fito a wani bangaren kuma ta ce wai ba wani abin da aka bar an kwato waɗannan mutane ko kuma an tattauna da waɗannan yan ta'adda ne aka sako waɗannan mutane ya kamata gwamnati ta rinka mutane adalci in dai ba su taimaka wajen biyan waɗannan kuɗaɗe ba to kar kuma su fito su ce sun tattauna da yan ta'adda an sako waɗannan mutane amma in ta bayan fage sun tattauna da ainihin wato yan uwan waɗannan mutane kamar sannan sun taimaka musu to ba laifi a ce sun fita sun ce sun saboda tattaunawa da suka yi sa aka ainihin wato sako waɗannan mutane amma in dai ba su taimaka musu ba sannan kuma bayan mutane sun je sun ba da kuɗi ba kaɗan ba daga baya kuma su dawo su ce wai tattaunawa da suka yi da waɗannan mutane ya sa wato aka sako su to wannan cin mutuncin waɗannan mutane da aka ainihin wato sace ɗan uwan su ne sannan kuma reni ne akan su sannan kuma gwamnati ta nuna cewa da damu da al'umma da take mulka ba.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Mainakai nake sallama da ku mu kasance lafiya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamali Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da kungiyar ISIS da ake kira daular musulunci a Iraq da Siriya aka rage mata tasiri, Amurka na ci gaba da damuwa da karuwar ISIS da masu alaka da ita a wasu yankuna. A ranar 10 ga watan Nuwamba, Amurka da Najeriya sun gudanar da wani taro ta yanar gizo tare da mambobin kawance na duniya don kawar da kungiyar ISIS tare da wakilan kasashen yammacin Afirka da kungiyoyin masu ruwa da tsaki don tattauna barazanar kasancewar ISIS. Wakilin Amurka na musamman a kungiyar kawancen Northern Cells ya ce taron ya wakilci wata muhimmiyar madogara ta haɗin gwiwa ga ɗaya daga cikin muhimman matakan yakin. Yayin da ya zama dole kuma mu ci gaba da maida hankali kan hana sake farfadowa ISIS a Iraq da Siriya, dole ne kuma mu magance abinda ISIS ta mayar da hankali a kai na amfani da rassa da hanyoyin ta a waje a matsayin dandamalin da za a ci gaba da yaki. Wakilin na musamman ya ce babu inda wannan yanayin ya kasance mai firgitarwa kamar Afirka. Idan har mun jajirce don ganin bayan ISIS a duniya kuma muna yi, dole ne mu tunkare ta a Afirka musamman ma a yammacin nahiyar. Wakilin na musamman Sales ya nuna cewa harhar a yammacin Afirka daga kungiyoyi masu alaka da ISIS sun karu kwarai da gaske a cikin shekarun da suka gabata. Amma labari mai daɗi a cewar shi shine cewa kungiyar haɗin kan duniya ta nuna cewa tana iya tunkarar barazanar da ke faruwa. Duk da yake ya lura cewa yaƙi da ISIS dole ne a yi shi a inda yake. Kungiyar haɗin gwiwar ta samar da dabarun tsara yunkuri tsakanin farar hula da sojoji da kuma shirye-shiryen manufofi ga bangarori daban-daban wanda za su iya taimakawa da sauran dabarun yaƙi da ta'addanci a yankin. Wakilin na musamman ya jaddada cewa duk da haka gamayyar haɗin gwiwa ta duniya ta yanke shawarar bayar da gudunmawa a yaƙin daƙile ISIS. Yana da muhimmanci a inganta ƙarfin jami'an soji wajen mutunta 'yancin ɗan adam a matsayin babban jigo na ƙoƙarinmu. Take haƙƙin bil'adama da jami'an tsaro ke yi ya lura cewa kai tsaye yana ba da gudunmawa ga 'yan ta'adda wajen shawo kan mutane su shiga ta'addanci da kuma zubar da ƙimar gwamnati. Tun daga shekarar 2017 jama'ar Amurka sun zuba kuɗi sama da dala miliyan 114 don yaki da ta'addanci a baki ɗaya yankunan da suka hada da yankin Sahel da tafkin Chadi. Wakilin na musamman Sel ya nuna shirin Amurka na bada gudunmawar sama da dala miliyan 30 a shekara mai zuwa don yakin da ake da barazanar kungiyar ISIS a yammacin Afirka. Ya kuma jaddada cewa kokari ne mai mahimmanci da Amurka ke da niyyar tallafawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.